سميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بينكم هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يد مكسابة أتي قبل كراتم التفسير أولا مثلاتين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكي برلم بوتي نيجيريا ayau lahadi azumi yana ainihin wato tara na goman tsakiya, 19 kenan watan ramalana miladiya ka miladiya ko kuma hijiriya ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, hijran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1447, wanda ya zama daidai da 8 ga watan Maris miladiyar Annabi Isa ibn Maryama alayhi assalam, idan lissafin ya tabbata tana da shekara 2026. Yau mun dan ja lokaci, gashi kuma za mu shiga sabuwar sura, suran da ake kiranta wato suratul qalam, suran da Allah tabaraka wa ta'ala ya ambace alqalami, shi yasa ake kiran suran suratul qala. Waɗansu suna ce suratul nun saboda ta fara da wannan harafi kamar yadda za mu gani. Saboda haka a yau za mu shiga sabuwar sura. Akaramakallahu a karanta mana muji.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون.
ومن جديد على آياته a farkon wannan sura nun, wannan harafi na nun, dama mafiya yawa akwai surori da dama waɗanda suka fara da irin waɗannan harufa, kuma da damansu makiyya ne, kamar yadda ita ma wannan sura suratu nun ko suratul qalam makiyya ce. Don haka tana karantar da mu abinda ya shafi tauhidi, abinda ya shafi aqida, abinda ya shafi tashin alkiyama, abinda ya shafi hisabi, da abinda ya shafi wuta da aljanna. Amma dama babban abinda ake so mutane su gane shine su fahimci cewa Allah shi kadai ne wahdahu la sharika la, Allah shine ubangiji kuma shi kadai ne, Allah shine abin bauta, shi ya cancanta da bauta, Allah yana da sifofi na musamman wanda wato babu waɗanda suke da sifofi irin ta Allah subhanahu wa ta'ala, koda kuwa sun yi tarayya wajen suna. Zo idan an ce Allah yana da ilimi, sai aka ce malam wale ma yana da ilimi, to ilimin malam wale da na Allah ai ba dai bane. Saboda malam wale Allah ne ya halice shi, ya halice babansa, ya halice jatumarsa, ya ma halice zuriyarsu gaba daya. Saboda haka babu yadda za a yi a ce ilimi na wanda aka halice shi ya zamo daya da na mahalicci shine Allah subhanahu wa ta'ala. Za a ce wane ranka shi dade ne, yana da karfi, yana da mulki, yana sarrafawa yadda ya ga dama. To amma babban mai sarrafawa yadda yake so shine Allah subhanahu wa ta'ala. Wancan nasa takaitacce ne. Idan Allah ya sa mala'iku suka sa masa hannu a ciki, sai abubuwansa su rikice gaba daya. Amma mala'ikun nan kuma a ƙarƙashin Allah tabaraka wa ta'ala suke gudanar da al'amarinsu a ƙarƙashin ikon Allah. Saboda haka ko da a wajen sifofi za a iya ce wane yana da sifa iri kaza, wane yana da sifa iri kaza, su wane suna da sifofi iri kaza, sannan a ce Allah na da sifa iri kaza da kaza da kaza, to ba irin waɗancan bane akwai bambanci. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay'un. Duk sifofin Allah tabaraka wa ta'ala babu wanda ya isa ya dauki kwatankwacin komi kankantansa, babu wanda ya isa ya dauka. Ko rahama da ake magana, akwai tausayi za ga waɗansu bayin Allah, Allah ya sanya musu tausayi, kaga wani abu dan kankani ya sa wani kuka, ko wani ya tausaya wa bayin Allah, yana taimaka musu, yana ba su kuɗaɗe, yana ba su abinci, yana kaza da kaza. Duk lokacin da aka ce abu kaza ya samu wani, hankalinsa zai tashi ko ma ya kasa bacci. To duk wannan gaba daya rahamansa ko tausayinsa ba komai bane a cikin tausayin Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka shi yasa za ga wani an zo an kira shi an ce Aziz, alhali Allah kuma Al-Aziz ne. To kuma wani za a zo a ce ai Qahharu ne, saboda duk wanda ya yi takara da shi ko ya yi challenging ɗinsa sai ya karya shi. To amma wane ne Al-Qahhar? Shi ne Allah subhanahu wa ta'ala, wanda wannan ɗin da ya gagari kowa, wata rana cikin ruwan sanyi Allah zai karya shi, kuma zai karya shi, ya karya shi kenan har abada. Saboda haka surorin Makka da ayoyin Makka suna karantar da mu ainihin tauhidi da aqida mai kyau. Sa'annan suna karantar da mu tsoron Allah. Bayan rayuwar duniya akwai rayuwar lahira. Don haka a duniya ne ake shuka alheri, a lahira kuma a girba. A duniya ne ake imani da Allah a yi kyawawan ayyuka, a lahira kuma akwai hisabi da gidan aljanna. Duk wanda ya tawaye kuma, to a lahira akwai gidan wuta. Ga wulakanci iri daban-daban. Wani ma in bai sa'a ba, tun daga nan duniya Allah tabaraka wa ta'ala zai gwada masa aya. Shi yasa a cikin surorin Makka da ayoyin Makka akwai labarai, kamar yadda za a ba mu labarin waɗansu mutane a cikin wannan sura wanda suka kudurci aniyar rowa, sai Allah ta'ala ya tsiyata su dare ɗaya, sai suka koma suna salati, suka koma zuwa ga Allah. To duk za a karantar da mu, idan lokaci bai kure ba, bayan ka yi kuskure, idan ka koma zuwa ga Allah, to Allah tabaraka wa ta'ala zai taimake ka. Amma idan lokaci ya kure, to shikenan wannan ka riga ka gama yawo. Saboda haka ya koyan uwa, kamar yadda karanta mana bismillahir rahmanir rahim, da sunan Allah bai rahama mai jin kai, nun, wannan harafi nunun yana da fassara guda biyu. Fassara ta farko nun, babu wanda ya san ma'anan wannan harafi sai Allah. Amma da ire-iren waɗannan haruffa ne aka haɗa kalmomin Al-Qur'ani, maganan Allah. Saboda haka al-huruful mukatta'a, waɗannan haruffa da suke ɗaiɗaiku, babu wanda ya san ma'anansu sai Allah. Akwai suran da ta fara da guda ɗaya kamar wannan nun da sad da qaf, akwai wanda ta fara da guda biyu kamar hamim, alif lam mim, wanda ta fara da guda uku ko wanda ta fara da hulu alif lam mim sad ko wanda ka fara da biyar haka dai saboda haka babu wanda ya san ma'anan waɗannan harufa sai Allah subhanahu wata'ala fasara ta biyu akwai wanda suke cewa nun idan ka zo rubutawa ka ce nun ka rubuta shi nun harufa guda uku to abinda ake nufi kifi wanda yake da girma kifi wanda yake da girma kaman Allah tabaraka wa ta'ala ya rantsa da halittansa kuma daman Allah ta'ala yakan rantsa da halittunsa mu ne aka haramta mana rantsuwa da halittun Allah sai dai mu yi rantsuwa da mahalittin halittun gaba daya shine Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ana yace nun kamar Allah ta'ala ya ce ina rantsuwa da kifin nan sannan kuma sai ya ce wal kalami ina rantsuwa da alkalamin nan wa ma yasturuna da abinda suke fadartawa abinda suke rubutawa wasu malamai suna fassarawa da abinda suke aikatawa to wannan aya ta karantar da mu abubuwa kaman guda nawa abubuwa kaman guda hudu abu na farko idan mun dauka nun yana daga cikin harufa na ainihin hija'iyya to wannan ganin daman Allah ne ya kawo haka domin ya gwada maka ikonsa idan mun dauka kifi ne to yana da kyau mu koma ga halittan kifi mu yi nazari domin saboda akwai ayoyi na mamaki sannan alkalami me ya kawo alkalami nan nan ma an ce alkalamin da Allah ya halitta a farkon duniya ya masa umarni da ya rubuta duk abinda zai faru a duniya a cikin Allahul Mahfuz shine wannan alkalami Allah yana rantsuwa da wannan alkalami wannan alkalami ina yake Allah shi ya bar makansa sanin inda alkalamin yake wannan yana gwada mana karfin ikon Allah akwai hadisai da yawa waɗanda suka tabbatar da wannan alkalami lokacin ma da Allah ya halice alkalami ya ce masa ya rubutu alkalami ya ce me zan rubuta Allah ta'ala ya ce rubuta duk abinda zai faru a duniya wannan fa tun kafin min qabli khalqil kala'ir tun kafin a halitti halittu ka kam gaba daya ashe wannan alkalami yana da girma yasa Allah ta'ala ya ce nun wal qalami ya ce ina rantsuwa da wannan alkalami sannan kuma a baya bayan malamai suka ce wannan wal qalam yana gwada duk wani alkalamin da za a dauka a rubuta ilimi da shi a rubuta alheri to shi ma Allah ta'ala yana rantsuwa da shi amma alkalamin da zai rubuta tsiya da alkalamin da zai yi aringizo da alkalamin da zai yi satan jarabawa kun ga duk waɗannan ba sa daga cikin waɗanda Allah ta'ala ya rantsuwa da su domin saboda me saboda ba daidai bane kuma wannan yana gwada lalle in zaka samu ilimi ka rike alkalami zai taimaka maka kamar yadda ayoyi na farko suka karantar da mu haka aka ce wa manzon Allah ikra bismi rabbikal ladhi khala khalaqal insana min ala ikra wa rabbukal akram alladhi allama bil qalami allama al insana ma lam ya'lam ubangiji ta'ala wanda ya sanar da alkalami saboda haka mutum zai je nemi ilimi da alkalami sannan kuma bayan ya samu ilimi zai rubuta da alkalami sabanin zamanin yanzu yadda komai ya koma computer ko ya koma waya amma in ka duba zaka samu ilimin kamar rabo-rabo yake ba za ka hada da wanda ya rike alkalami ba ka tambaye al-ramumi duk wanda aka ce ya rubuta alqur'ani ya koya ya sake rubutawa ya yi hadda ya sake rubutawa ya yi fatu a ciki ya sake rubutawa an kwankwasa shi ya sake rubutawa an masa gyara ya rubuta domin ya aika ma waɗansu masu amfana zaka samu da bambanci da wanda kullun kawai ya ɗauki littafi ne yana haddace shafi shafi ba za su zama ɗaya ba akwai bambanci saboda duk wanda ya rubuta to zaka samu ma kutiba qarra wa ma hufiza farra duk abinda aka rubuta ya tabbata abinda aka haddace ya goce malaman can na baya lokacin da ake bada ilimi rubutawa suke yi kamar yanzu yadda muke gabatar da lecture idan na zo na ce nun to duk masu alƙalami da takarda za su rubuta. Idan na ce nun din na akwai fassara guda biyu za su rubuta. Gwargwadon saurin mutum, gwargwadon wato point din da zai ɗauka. Tunda mai yiwuwa a daɗin ba za su yi sauri-sauri kamar yadda mu muke yi ba. Kuma a lokacin babu lafika, takardu ma suna da ƙaranci ainu, amma kowa da takaddansa da tawadansa da alƙalaminsa. Alƙaluma ma da yawa, shi yasa waɗansu suke sawa a kunnuwansu ko su ajiye a gabansu, wannan na karyewa ajiyewa za su yi, saboda shi malamin ba zai jira ba. Shi ma lokacin da yake gida yake risa, zai je ya yi risa ɗin abin da ya tuna a ƙwaƙwalwansa shi ne zai rubuta a takarda ya zo yana karanta musu. Wani malamin zai zo ya yi bita, saboda in ka rubuta ba daidai ba kai gyara, wani malami ko ba zai yi bita ba. Yadda ya faɗa ya ba da karatun haka za a rufe littafinsa ya tashi. Duk wanda ya rubuta daidai shi kenan, wanda ya kuskure ya rage nasa. Dole tankwasa kansa ga abokin karatunsa domin ya ɗauki ilimi. Saboda haka idan an zo kan wal kalami aka ce wannan fassara wato alkaluma sun kasu kashi biyu. Akwai alkalamin da Allah ya halitta a farkon duniya, ruwayan Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma da waɗansu ainihin sahabbai suna rubutawa. Sannan da alkalamin da ake rubuta ilimi da shi har kai ma ɗalibi abinda kake rubutawa, wannan alƙalami indai kana rubuta ilimi da alheri to Allah ta'ala ya yi rantsuwa da wannan alƙalami, kamar yadda ya zo a cikin suratu Iqra a farko-farko duk za su rubuta. To amma yanzu za ka samu sai dai har da cewa, sai dai masu ɗaukawa da suke ɗaukawa. Amma har da cewa in ka har da ce idan mun zo mun yi waɗansu bayanai daga baya kuma sai su rusa abin da ka riƙe da farko. Tunda yanzu idan na yi minti 45 ko 50 yana bayani, aka ce ka koma gefe ka yi bayani exactly abin da na faɗa, za ka iya? To kaga akwai damuwa. Mai yiwuwa ma wani ka samu matarsa guda ɗaya koro shi ta yi, bai samu ya yi bula baki yadda ya kamata ba. Saboda haka ya zo ba ya gani sosai, to hankalinsa ma ba ya gani sosai, ba a natsa yake ba. Za ka ba da karatu da yawa, bai san ina aka dosa ba. Ko da na ɗaukan karatunka, to kilif ɗin abin da yake ɗaukawa zai ɗan yi matari ba, bai sani ba gaba ɗaya, yana tunanin yadda in ya koma gida zai warware matsalarsa da ku nake yi. To saboda haka idan Allah tabaraka wa ta'ala ya rantse da irin wannan alƙalami, to ba abin mamaki ba ne. Ana gwada muhimmancin ilimi da kuma muhimmancin duk abin da za a rubuta shi ya kasance akwai Allah a ciki domin za a samu lada. Sannan wa ma yasturuna, wannan kalma tana iya ɗaukan ma'anoni guda biyu. Abu na farko, wa ma yasturuna, abinda suke rubutawa. Kaga abinda aka rubuta idan Qur'ani ne, wannan maganan Allah ne. Idan hadisan annabi ne, wannan karantarwa ne, wahayi ne daga wajen Allah. Idan ƙarin bayani ne akan ilimi, dama suna da alaƙa da Al-Qur'ani da hadisi, su ne masu albarka a duniya. Kamar yadda manzon Allah ya ce, ad-duniya mal'una wa mal'unun ma fiha illa zikrallahi ta'ala wa ma walahu wa aliman aw muta'allima. Duniya da kake gani la'ananniya ce, abinda ke cikinta ma la'ananne ne, kuma ko menene ka tara in dai na duniya ne to la'ananne ne. Kuma ko kai waye in dai a duniya ce kace za ka rike duniya to kai ma la'ananne ne, kamar yadda wannan hadisi ya fada. Ko kai waye sai dai in ka fada cikin abinda manzo Allah ya ce, illa yace illa zikrallah, shine banda ambaton Allah. Menene ambaton Allah? Shine Al-Qur'ani wa ma walahu, da abinda yake da alaka da Al-Qur'ani shine hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, da rubuce-rubucen malamai na kwarai wanda yake ƙarin bayani ko suke ƙarin bayani akan Qur'ani da hadisi. Doka ga wa ma yasturuna, Allah ta'ala yana rantsuwa da abinda aka rubuta. Kuma ba yadda za a yi a rubuta sharri, Allah tabaraka wa ta'ala ya rantse da shi. A yi a ringizon ƙuri'u na siyasa a rubuta, Allah ya rantsuwa da wannan ba zai yiwu ba, don ba daidai ba ne wajen rige. sannan a kara lamba wajen rubuta budget ko wajen rubuta proposal wanda za a rubuta don a fitar da kuɗi na hukuma an rubuta 500,000 wani ya sake kara zero a kai ya zamo nawa naira miliyan 5 idan aka zo sai a fitar da 500,000 a yi aiki sauran miliyan 4.5 sannan ki kuma a san yadda za a yi watan dansa to wannan abinda aka rubuta sai Allah ya rantse da shi bayan sata ne da ha'inci da cin amana saboda haka wannan yana gwada yi kokari a rubuta abinda ke akwai alheri cikin sa wama yasturuna da kuma abinda wato ake rubutawa da masu rubutun su karan kansu shi yasa ma hadisi yace wa aliman aw muta'alliman ko dai malami ya rubuta ko kuma almajiri ya rubuta to kaga kenan yana da kyau a farfado da maganar rubutu ko da a majalisi ba a yi in ka koma gefe ka je ka rubuta saboda me saboda ai ba a ce ainihin mai sauraro ba saboda an san zaka iya mantawa zuwa wani lokaci wa aliman aw muta'alliman saboda haka lalle wannan aya tana da muhimmanci kwarai da gaske ubangiji ta'ala yace nun wannan harafi na nun wal qalami Allah ta'ala yace ina rantsuwa da al qalami wa ma yasurun da abinda suke rubutawa ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun lalle ya kai manzon Allah ya kai annabi Muhammad ma anta baka kasance ba bi ni'mati rabbika saboda ni'mar ubangijinka bi majnunin mahaukaci ba saboda akwai larabawan da suka ce ai mahaukaci ne amma ba ya abin hauka kun san lokacin da Dimas ya zo zai yi aikin haji ko umra ne ya zo a birnin Makka farko-farkon da'awar musulunci zai waɗansu suka ce masa ga ɗan uwanmu nan muna ganin kamar aljanu sun shafe shi hauka ta fara kama ki ko ta kama ki yace hauka kuma yace to ainihin din nan ina maganin irin wannan inda ya shafan iska ne irin wannan iska ina magani suka ce ka je da Allah ko Allah zai taimaka ya dawo saiti yace to babu damuwa yace wajen annabi ya same shi yasa zaka samu akwai waɗansu masu ilimin magunguna tunda alimahu man alima wa jahilahu man jahila in dai magani ne na gargajiya wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba amma da yake yan tuwa-tuwa suna shiga masu agarar bukur ne ko menene mai magani wai magani 100 yake na duk a cika muku kunnuwanku wannan kun sai maganin ma ba zai muku maganin karan da yake da cikin kunnuwanku ba za ga masu tuwa-tuwa iri daban-daban da masu ainihin wai maganin musulunci to ma sun bude shaguna to ku ji tsoron Allah na sake faɗa masu shagunan musulunci ku ji tsoron Allah ni ban ce Allah ban ma yana da shaguna to abin da nake so na faɗa a daidai wannan gaba za ka samu duk wanda yake da ilimi na maganin gargajiya da waɗansu likitoci da ake samu a yanzu waɗanda suka gano cutan abu za ka ga mutum ya zo yana so ya taimaka maka suna yi don Allah ne ba don kuɗi ba wani in ka ɗauki kuɗi ka baki ma ba zai karɓa ba akwai masu maganin gargajiya da yawa in ka ɗauki kuɗi ka baki zai ce a'a saboda shi ma ba kuɗi ne ya bayar aka sanar da shi wannan magani ba to za ka samu likita ko masanin harkokin asibiti wallahi baka baki ko kobo ba sai ce ina ganin kamar abu kaza ya dame ka nemi magani kaza mana wani ma ina da shi zai dauka ya baka ya ce ka nan taba wannan in ka ji ya maka dadi ka je ka kara ya maka don Allah ne amma yadda aka maida abin neman kuɗi ana ta cutan mutane wallahi ku sani likitoci da masu kemis da masu maganin gargajiya da na musulunci duk wanda ya cuwa-cuwa Allah ba zai bar shi ba saboda ba adalci ba ne ba kuma daidai ba ne a ƙarƙashin wannan ka zo ka cutar da mutane abinda ma za a je a yi magani wa mutum sai ka samu wani ma sai a yi ta maganin ba warkewa zai yi ba irin yadda waɗansu asibitoci suke tsawwalawa har da na gwamnati ba daidai bane, zalunci ne, ba daidai bane. Kuma kaga wani ya tsaya ya dage akan haka, kai da zaka zo kai ritaya kudinka na gratuity ma ya makale, Allah ya sa ya ta makalewa har jikanka ya mutu ba za a samu ba. Saboda ka cutar da al'umma, tunda yan an tara kudin ma wani ne zai je cinye kudin a banza, wace gwaninta ne ka yi? Musamman ma yin abu na gwamnati ne, mutane suna da haƙƙi. Ba a ce ka keɓance ‘yan uwanka kawai ka rinka ba su ba, a’a, ka ba da kowa yana da haƙƙi. Au ma malaktun mafatihahu, duk abin da ka mallaki makullinsa an ba ka dama ka yi taimako, ko a ƙarƙashin wannan Allah zai sassauta muku da kai da shugabanninka. Anyway, wannan mutumi da yake magani ya ce bari ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya zo ya same shi cikin girmamawa ya ce, bawan Allah, ni na shigo garin nan ina baƙo, amma an ce kana da problem, saboda haka ina son ka yi magana in saurara, saboda ni ina da ilimi akan abin da ya shafi iskan nan, in ka yi magana wato zai iya fahimta. Manzo Allah kuma ya natsu ya saurare shi. Ai, kamar yanzu kai ne kana farfesa don ka fita, ko wani ya haɗu da kai a hanya kawai zai tsare ka ya ce ji nan, nan ɗinka ma zai buga ya ce ji nan, kuma inda za a bincika shi fa firamare ma bai gama ba, amma ya bugi nan naka ya ce ji nan, kai ne wane? To dama ina da tambaya ne, ina so maka tambaya, wannan ba ya ganka ne arha a hanya, to ka danne zuciyanka, don baka danne zuciyanka ba zai ka kama fala. Shi ina ruwansa don kana farfesa ko kana wani dokta, kana da digiri guda, ina ruwansa? Shi mai son waɗannan ba ma? Sai manzo Allah ya shiru, da ya gama maganansa sai manzo Allah ya fara magana. Me ya fara fala? Ya ce, inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la. Kafin annabi ya je ƙarshe ya ce dakata, ya ce sake maimaita mu, ya sake maimaita masa ya ce kai, ya ce wannan ba hauka ba ne, wannan babu alaƙa da hauka. Sai manzo Allah ya ce, ai, ni manzon Allah ne, annabin Allah ne, na zo da saƙon Allah. Sai shi wannan mai maganin gargajiya ya ce, to ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan wa annaka rasulullah, na shaida cewa kai ɗin nan manzon Allah ne, bayan na shaida Allah ki kaɗai ya cancanta abota musu. To kaga abinda Larabawa suke lika annabi cewa mahaukaci ne, wannan ƙarya ne. Zamantakewa ma ta gwada haka cewa shi ba mahaukaci ba ne. Shi yasa a nan Allah ta'ala ya tabbatar masa, ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun, ai, ma anta bi majnun, kai ɗin nan ba mahaukaci ba ne, bi ni'mati rabbika, da ni'iman da Allah ya yi maka, ya baka annabci, ya baka manzanci, ya baka alkur'ani, ya baka mu'jizozi da yawa, ya baka al'umomi masu yawa, kuma ya sanya ka jagora na annabawa da manzanni, saboda haka ana maka hasada ne kawai da kyashi. Amma ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun, saboda waɗannan ni'imomin da Allah ya yi maka kai ba mahaukaci ba ne. Sa'annan kuma wa inna laka,
wa inna laka la ajran ghayra mamnun, wa innaka la ala khuluqin azim.
Ubangiji ta'ala ya sake jaddadawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yace wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Saboda haka ayoyi guda biyu kenan. Aya ta farko, wa inna laka, lalle kana da la'ajaran, lada gaira mamnun, wanda baya yankewa. Domin yawa wani ba zai iya fahimta ba, amma za ka fahimci cewa an ce malami idan ya zo ya karantar da al'umma a rayuwarsa har ya bar duniya, to Allah tabaraka wa ta'ala zai ci gaba da baki lada matukan ana amfana da wannan iliminsa har ya zuwa ranar tashin alkiyama. malamin da yazo ya rubuta littafin, gaji muna karanta littafin manya-manyan malamai da yawa wanda da daman su sun bar duniya. Zaka dauko tafsirin Radul Adhan ila ma'anil Qur'an na Sheikh Abubakar Mahmud Gumine rahimahullah, ya riga ya bar duniya, ko kuma tafsirin Qur'anil Azim, babban tafsirin Al-Qur'ani mai girma na ainihin Abul Fida Isma'il ibn Kathir ad-Dimashqi, shi ma ya bar duniya. Ko kuma ka dauko tafsirin Qur'anil Azim na Imam Al-Qurtubi Abu Abdullah, shi ma ya riga ya bar duniya. Ko kuma ka dauko tafsirin Qur'ani na Al-Qasimi, shi ma ya bar duniya. Na Uthaymeen, shi ma ya bar duniya. Imam At-Tabari, shi ma ya bar duniya. Ibnu kamar misalin Al-Kashaf, wanda yake ba mu cika karanta shi ba, za ku ga ban cika kawo Al-Kashaf ba. Na Imam Az-Zamakhshari, shi ma ya bar duniya. Ga sunan bila adadin tafsirai da yawa waɗanda suka bar duniya. In ka zo maganan hadisai, Sahihul Bukhari, Imam Al-Bukhari ya bar duniya. Ibnu Majah Al-Qadwini ya bar duniya. Imam At-Tirmidhi ya bar duniya. Imam Muslim ya bar duniya. An-Naisaburi, Imam Abu Dauda, shi ma ya bar duniya. As-Sijistani, Imam Malik, shi ma ya bar duniya. Imam Ahmad bin Hanbal, shi ma ya bar duniya. Masu mashabobi, Abu Layth Samarkandi, shi ma ya bar duniya. Sannan Al-Imam Abu Hanifa, An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi, shi ma ya bar duniya. Imam Shafi'i, shi ma ya bar duniya. Duk waɗannan akwai littafansu. Duk lokacin da mutum ya karanta, Allah tabaraka wa ta'ala zai ba su kamishin saboda ladansu bai yanke ba. Duwa masu ɗin da bazarwa suke rawa, da wani ilimi suke gadara, a ina suka samo iliminsu? Wane ne ya kunna musu fitilar? Waye kunna musu torchlight ɗin? Shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, don shi ne Allah ya bashi Al-Qur'ani, sannan kuma ya bashi hadisai wanda ya karantar da sahabbai. Shi yasa aka ce ladan annabi ba zai kare ba har duniya ta nade, saboda muna cin gajiyan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ai shiriri ta ne ka zo ka ce ga wani kato, wai shi ma ya kai annabi ko ya fi annabi? Kuma inda za ka bincika sai ka samu daga ƙauyen filu ya fito, ka san filu da ya ƙauye ne, yanzu haka wani ma bai san filun ba. In ya ji na faɗa na ce filu, sai ya ɗauka filo ne. To ba filo nake nufi ba, wani ƙauye ne filu. To ƙauyen filu kawai din ya zo gari idonsa ya bule, ko kuma kawai ya ɗan samu karatu zai yi barazana, shike nan sai a ce darajansa ta kai darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ko ya ƙetare manzon Allah, wane shi? To don haka ya kai annabi, wa inna laka la ajran ghayra mamnunin, lalle kana da lada wanda yake baya yankewa. Saboda haka ladan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baya yankewa. Lokacin da muka taki, akwai tsofi suna mana bayani saboda an karantar da su. Suka ce idan mutum ya yi dadda sallah, zan yi dan bayani. Idan mutum ya yi dadda sallah, lokacin da ya zo ya ji ya rufe subhanallah 33, alhamdulillah 33, wallahu akbar 33, ya hada da la ilaha illallah wahdahu la sharika la, ya cika ki ya zama 100 kenan. To in kai guda daya za ka yi makanta, za ka yi guda ɗaya ma annabi, ka ba da ladan ma annabi. Waye ce maka ana ya ba da ladan ma annabi? In za ka yi kai ka ba da ladan wa babanka, ko ka yi ka ba da ladan wa mahaifiyarka, amma annabi aka ce ka ba ki ladan, manzo Allah aka ce kai masa salati. Babban abin da za ka yi ma annabi shine salati, musamman ma a ranar Juma'a. Saboda me? Saboda inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wannan ana nufin kowace rana kenan, kowane lokaci. Maza Allah ya ce man salla alayya salatan wahida sallallahu alaihi biha ashara, duk wanda ya min salati guda daya Allah zai masa 10, in ya mini 10 Allah zai masa 100, in ya min 100 Allah zai masa 1000. Babu yadda za a yi ka kure Allah subhanahu wa ta'ala. kuma salatin na wanda yake da asali salat na ibrahimiya ba salatin fati ba ba na zainabu ba salatin ibrahimiya wanda ta tabbata salatin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma manzo Allah ya ce inna min afdali ayyamikum yawmal juma'a mafificin ranan ƙuranan juma'a ku yi ƙoƙari ku yawaita yin mun salati a ranan juma'a sai sahabbai suka ce ya rasulullah kaifa nusalli alai ya za mu yi maka salati alhali ka riga ka rududduge a cikin kabari wato an bitsine ka har ƙasa ta cinye ka sai manzo Allah ya ce a duk da haka in dai ranan juma'a ta zo ku yi mun salati fa inna salatakum ma'rudatun alayya lalle za a rinka bijiro mun da wannan salati din saboda me inna Allah ta'ala harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya saboda Allah ya haramta ma ƙasa ta ci ainihin cikkunan annabawa saboda haka ba za ta ci gangan jikinku ba to kaga wannan yana da asali sai kai salati ma annabi amma kai subhanallahi ka ce ka bada annabi kyauta ai sai dai annabi ya baka kyauta kai ne dan maula kai ya cancanta a ce kana kwaram a wannan bangare kai ne mai roƙo mai nema amma ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba saboda haka ubangiji ta'ala ya kaddara ladan annabi da darajarsa da daukakan da ya masa ba za su taba dushewa ba har ya zuwa ranar takin alkiyama dalilin ma da yasa aka ce wa minal layli fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda idan dare yayi annabi ya taki yana karanta qur'ani kuma yana yi cikin ramadana ko wajen ramadana nana aisha radiyallahu anha tana ce annabi baya wuce raka'a 11 saboda ya dauke ki sambai ne ko da yake ga mazhabar malikiyya kamar yadda mai muktasar ya ambata wannan yana daga cikin qasaisir rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda yake danta ga manzon Allah wanda ya zama wajibi gare shi to amma manzo Allah an ba shi umurni yayi haka ne saboda Allah ya tayar da shi maqaman mahmuda wato matsayi wanda kowa sai ya gode masa ranar takin alkiyama ake kenan kaga daraja ba a son a ce daraja a nan duniya kawai abu ya kare a'a ya kamata ya tafi har lahira duk darajar da bata je lahira ba to akwai matsala in dai a nan duniya ne kawai to akwai matsala saboda haka wa inna laka la ajran lalle kai dinnan kana da lada gairar mamnun wanda baya yankewa nan ba akwai takadimi da ta'khiri sai kun yi hakuri akwai takadimi da ta'khiri wa inna laka laka dinnan ta dan shigo tsakani ta dan shigo tsakani me yasa ta shigo tsakani saboda karin bayanin gairar mamnunin ko saboda karin la akwai lam a cikin ajaran akwai lamul kasar wa inna la ajaran gairar mamnun laka ai yazo haka a hade saboda lam din nan wa inna ajaran gairar mamnunin laka kuma ba za ka ce laka ba saboda wancan lamun din da ka dauke saboda haka dalilin da yasa aka gabatar da laka domin a gwada wannan tabbas ya tabbata wannan mun sha bayani wajen takadimi da ta'khiri akwai balaga a ciki akwai daƙiƙa ilmiya wa inna laka lajaran lalle ya kai rasulullah kana da lada mai dimbin yawa gaira mamnun wanda baya yankewa sannan an ce duk wanda ya sadakatul jariya as-sadaqa al-jariya sadaka mai gudana shi ma ladan sa ba ta yankewa kaman gina masallaci gina islamiyya wanda za a yi fi sabilillahi ba na neman kuɗi ba makarantar neman kuɗi ba mutum ya gina saboda community saboda al'umma ga tona rijiya ga ainihin tona rijiyar burtsatsai wato menene famfon tuka-tuka ko wayarin na ainihin famfon da za a rinka samun ruwa ko yaushe ko kuma a ce ga wani gini nan an yi shi ɗaki ne an gina wanda liman zai rinka zama ko mai wa'azi ko mai tafsiri zai rinka zama ya za za ga waɗansu garuruwa ya sun ci gaba. Inda za a tura mai tafsiri zai je da matarsa ya zauna na tsawon kwanakin da ake yi, zai zauna ne a gida ne na mai na wakafi. Waɗansu bayin Allah ne kawai suka bayar, wani zai ce ga kina bayar fi sabilillahi. Su kuma waɗanda aka ba su ji tsoron Allah su kiyaye. Duk matsalan da ake samu, aka ba da wani limami ko islamiyya ce, sai daga baya zo ya kane kane duk yan kwamitin ya kore su. Ya mamaye, kaga idan ya bar duniya magadansa su za su gadi islamiyya alhali wanda ya ba da islamiyyan tun farko wakafi ya bayar. To haka ma gida, za a ce ga gida nan fi sabilillahi. Ina iya tunawa ko masallacin na ko waɗanda suka ba da gidaje fi sabilillahi. Aka sayar da gidajen, aka daɗa faɗaɗa masallacin nan, shi ya sa kuka gan shi wato yana da ainihin fili fallon a cikin masallacin. Gidaje nawa ya ci? Na waɗanda suka bayar fi sabilillahi babu ko kwabo, ko kwabo ba ba su ba. To irin wannan wakafi ne. Mutum ya ba da Allah tabaraka wa ta'ala lada, ya ba da Allah kyauta ko ya ba da Allah sadaka, to shi ma ladansa ba zai yanke ba. Dalilin da ya sa in aka zo aka kafa abu, a zo a ce an canza shi, an ɗaga shi kwata-kwata, yanzu kamar nan masallacin, a ce an zo an waye gari wata rana an ɗaga. To nan masallacin me za a mayar da shi? Makarantar islamiyya ko kuma manya-manyan shaguna ko su to wa 'yan kasuwa? A to ina asalin magana? Ina asalin magana? Idan aka daga masallacin ina za a kai? Ina za a kai masallacin? Saboda haka duk waɗanda suka ba da taimako irin wannan su ma suna ƙarƙashin, sun shiga inuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Tunda addini ya tabbatar duk wanda ya ba da wakafi to ladansa ba zai yanke ba har ya zuwa ranar tashin alkiyama. Shi yasa ake son a ba da abinda zai yi lastin, abinda zai daɗe. Ba wai sha yanzu magani yanzu ba, ko da yake shi ɗin ma idan ya kama ba matsala ba ne, domin annabi ya ambata a cikin hadisi ko sadakan da mutum zai fitar ya bayar a lokacin da yake da lafiya, ba wai rashin lafiya ne ya kama shi ba, sannan kuma ya bayar daga cikin dukiyansa. Saboda haka ko riga ka ɗauka ka ba da wani ya kashe, to fa ya kashe rigan ne amma bai kashe ladan ba. Ko abinci ne ka ɗauka ka bayar, musamman a cikin watan azumi ɗin nan, ka ba da wani bawan Allah ko gero ko masara ko ka ba shi shinkafa ko ka ba da mai tafsiri madara, ka haɗa da waɗansu kaji ya cinye, to fa bai cinye ladanka ba, ladanka na nan har ya zuwa ranar tashin alkiyama, hannunka mai sanda. Na'am, sai aya ta gaba, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ubangiji ta'ala ya ce wa manzo Allah, lalle kai kana kan ɗabi'u waɗanda suke kyawawa. Lalle duk duniya babu wanda ya karantar da kyawawan ɗabi'u sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Daman da kansa ya ce, innama bu'istu, abin sani an aiko ni ne, li utammima salihal akhlaq, domin in ainihin cika kyawawan ɗabi'u. Babu wata kyakkyawan ɗabi'a da za ka kawo bayan sunnan annabi wanda manzon Allah bai karantar ba, babu. Kuma annabi shine babban misali. Manzon Allah baya da girman kai, baya da alfahari, yana da haƙuri. Mutum zai zo ya takura ki ya faffaɗa masa maganganu, amma manzon Allah zai shanye. Saboda da'awa dama sai da haƙuri. Sai da abu ya ɓaci, sannan aka ce annabi ya ɗauki makami. Aka ce jahidil kufara wal munafiqina, kai jihadi bangarori guda biyu, ga na kafirai ga na munafikai. Haka manzo Allah ya tafama da su, sannan kuma ga karantar da sahabbai. Tunda waɗanda za a karantar da su nan ma sai an yi haƙuri. Mutane da ƙauye za su zo su yi ganganci ma annabi ya kyale su, duk da darajar da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi, manzo Allah ya kyale su. Waɗansu za su zo su yi masa tambaya na ainihin ƙure, Allah tabaraka wa ta'ala ya kunyata su. Waɗansu za su takura masa da tambayoyi, manzo Allah ya haƙuri ya amsa musu tambayoyinsu. A ƙarshe Allah ta'ala ya ce takurin nan ba daidai ba ne, domin saboda annabi ba zai yi magana ba sai Allah ya faita su. kamar waɗanda suka zo da tsakiyar rana annabi ya shiga yana baccin rana ko kuma suka zo suka kasa kansu haka ce ai ga ɗakunan matansa sai suka ce ai adadinmu ya kai haka kowa ya je ya tsaya a bayan ɗakin matansa ya kwala masa kira mu mun gaji da jira ba za mu jira shi har ya fito ba saboda haka suka je bayan ɗakunan matansa Muhammad 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 ya Muhammad suna ta kiransa to kaga wannan ko kana kailula ko kana bacci ma dole ka amsa in abin yayi yawa daga baya Allah tabaraka wa ta'ala ya saita su annabi ya fito ya tarbe su kuma ya saurare su amma bai musu fada ba sai da Allah ta'ala ya ce innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilun da sun yi hakuri har lokacin da zaka fito la kana khairal lahum da hakan ya fi musu alheri amma dai kuskuren da suka yi gaba kansu sake wallahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne mai jin kai saboda haka in kana karantarwa ka ringa ganin wato abubuwa daban-daban sannan kuma ga waɗanda suke cewa ai annabi mahaukaci ne wannan ba bakar magana ba ce da wanda za su ce ai mawaki ne wannan ma bakar magana ce da wanda za su ce ai boka ne waɗannan ma wato masu bakar magana ce da wanda za su ce ai yana neman mulki ne karfi da yaji abinda kakanninsa suka shahara shi ma yana neman ya samu wani abu da zai shahara a Makka ai wannan ma bakar magana ce to saboda haka in kana da'awa daman dole ai ta koro maka maganganu irin wannan da zarge-zarge iri daban-daban za ka ga kuma wanda zai je ya zauna a majalisa ya zarge ka ya zazzage ka ran da ya shiga matsala kai kuma zai fara zuwa wajenka domin ya kama kafanka to da yake mu ba annabawa bane in mun sani za ka sha wahala in ka shigo hannu ai mu ba annabawa bane ba yadda za ka zage ni ka ci mutunci na ka wulakanta ni sannan ka zo in maka abinda kake so ɗari bisa ɗari ni ba annabi bane ba waliyi bane dole sai na ɗan shafa na danne domin gwada maka darasi ka ɗauki darasi a to tun daga wanda inda ya je zai maka addu'a ai shi ya kamata ka fifita shi shi ya kamata ka fifita shi wanda zai ta yin ma kuskure ne ai kuskure kowa ma yana iya yin kuskure ne ina ganin abu kaza kuskure ne saboda haka mu ringa addu'a wa malamanmu na Allah ya gafarta musu amma ba a je a yi ta tsegume ba ba ana ganin ka ɗan canza shi kenan ya zama abin tsegume to kuma masu tsegumin fa suna zaune a gindin bishiya ba sa iya taɓuka komai ko suna zaune a bakin hanya ko kun kasa zuwa ku je ku nemi abin kanku mutum ya je ya yi fafutuka ya nemo kun zage shi ya muku wa'azin ma kun zage shi ya biyo da ayoyi da hadisai ta kanku da iyayenku ya murkusa ku kun ce da ku ake yi ba kyauta ba ai abin ya taru ya yi yawa to amma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fi kowa hakuri ya fi kowa kyawawan ɗabi'u ai ya faɗa ma sahabbai ya ce ni ɗin nan na fi ku kyautata ma iyalaina ai mun karanta a nan mata annabi da suka sashi a gaba sai da ya wata guda a masallaci alakin da ya zauna a cikin masallaci fa matsatsen waje ne kamar a ce su to ne manzo Allah sai da ya zauna na kusan wata guda matan gidansa su suka takura shi amma ya haƙuri kuma ya koma kuma a lokacin da yake zaune wata guda yana aika musu da abincinsu komai ana ba su su da mata haka ne dole ka ba su haƙoƙinsu in mace ta yi yaji ne kawai kamar wata tambaya da haka mun wai ta yi yaji saboda haka sai ya ce maganan abinci shi ba zai bata abinci ba da waɗansu abubuwa ko har da kayan sallah ne ma ko da menene ya yi daidai dama in mace ta yi yaji ita ta fita to ta yi condemning ɗin ko ta yi failing in right ɗinta saboda haka ba ta isa ta zo ta ce za ta maka lissafin kwanakin da ta yi a gidansu sai ka biya ta kudin abincin waɗannan kwanaki ba amma in akwai ƴaƴanka a hannunta to wannan akwai haƙƙin ƴaƴanka amma ita idan ta yi ta waye ta bar gidanka ba dole ne ka ciyar da ita ba to tunda ta koma gida ga sallah tana zuwa sai ka mata kayan sallah kai wawa ne amma fa idan aka samu kuma mai haƙuri wanda shi zai danna zuciyarsa ba mai ita ba majatumanta ma sai ya yi kayan sallah babanta ma sai ya yi kayan sallah amma ba kowa ne yake iya daukan wannan hakuri ba saboda haka wa innaka la'ala khuluqin azim an tambayina na Aisha radiyallahu anha dangane da dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, aka ce tayi bayanin dabi'un annabi. Tace baka karanta Qur'ani ne? Yace ina karanta Qur'ani. Tace to ayi dabi'un annabi wa khuluquhu alquran, abinda Qur'ani ya karantar shine dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Daga cike akwai wa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam fattu min hawli wa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Sannan kuma idfa billati hiya asan fa idza alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamid wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dhu hadin azim wa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bi wala in sabartum lahu khairul lisabirin wasbir wa ma sabruka illa billah wala ta'zan alaihim wala taku fi dhaykin mimma yamkurun inna allaha ma alladhina taqaw wal ladhina hum mutinun ihbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma wa baghid baghidaka haunan ma asa an yakuna habibaka yawman ma. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada. Abinda muka yi kuskure, Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ubani.